الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتبع الله تبارك وتعالى دبك وندن جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 9 ga watan 3 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali mace a lokacin sallah ta la'asar jinin al'ada ya tsaya iyani yake kanta na salloli shin az-zuhr tana kanta ko bata kanta abinda muke so mu gane idan mace ta samu tsarki kafin fadawar rana bayan ta yi wanka za ta samu gwalgwadon raka'a 5 to ta tabbata az-zuhr da la'asar suna kanta domin ta samu tsarki ne a lokacin su in kuwa abin da ya rage kafin rana ta fada duka kwata-kwata bayan ta yi wanka baya wucewa ta samu raka'a 4 ko 3 ko 2 ko raka'a 1 to iya abin da yake kanta sallah ta la'asar wannan az-zuhr ba ta kanta haka kafin al-fajr ya keto idan mace za ta samu raka'a 5 ta samu tsarki bayan ta yi wanka to ta tabbata magariba da isha suna kanta in kuwa abinda za ta samu kafin al-fajr ya keto bayan ta yi wanka duka baya wuce raka'a 4 ko 3 ko 2 ko 1 to iya abinda yake kanta sallar isha ita wannan magariba ta fadi haka kuma kasancewar mace bata yi ba az-zuhr da la'asar abin da ya rage kafin rana ta fada bai wuce ba misali ta samu raka'a 5 sai jini ya zo mata to az-zuhr da la'asar kin nan ta yi jini a lokacin su in jini ya yanke ba maganar tarama su haka kafin al-fajr ya keto mace bata yi ba magariba bata yi ba isha abin da ya rage kawai bai wuce ba raka'a 5 sai jini ya zo mata to idan ta samu tsarki wannan magariba da isha ba sa kanta ba maganar tarama su domin ta yi al'ada ne a lokacin su na'am wai dangane da shafa kai shafar kai a cikin arwalla farilla ne wanda nassi na alqur'ani ya tabbatar ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ash-shahid wamsahu bi ru'usikum ubangiji ta'ala yace ku shafi kawunan ku haka hadithun usman Allah ya kara masa yadda hadisi ne muttafaqun alayh yasa aka kawo masa ruwan arwalla a makayi Usman Allah ya kara masa yadda ya karkata ya wanke hannuwansa so uku sannan ya tsoma ya dauko ruwa ya wanke fuskar sa sai da ya wanke so uku ya wanke hannunsa na dama so uku zuwa kusurwa na hagun ya wanke so uku zuwa kusurwa sannan ya shafa kansa ya wanke kafar dama ya wanke ta hagun a ƙarshe sai yake fada ga jama'a yace yadda kuka ga nayi wannan arwalla yace wallahi tabbas haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma manzon Allah yace da ni duk wanda yayi arwalla irin wannan arwallar tawa yayi raka'a biyu ba tare da yayi zancen zuci ma'ana wasiwasi game da lamarin duniya za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zinubansa dan haka kasancewar shafar kai nasi ne na alqur'ani kuma sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi sahihi ya bayyana mana kaifiyar yadda ake shafar ka koma cikin bulugul maram a cikin babul wudu nan malam ya tattaro da hadisan manzon Allah da zai shafi kai ya fara da magabacin kansa ya shafa zuwa kiyarsa sannan kuma ya dawo da hannuwa an gane ku wannan hadisi yana tabbatar da kaifiyar yadda ake shafa kenan daga farkon matsarar gashin kai na al'ada inda an san a al'adance ga farkon inda gashin kai yake tsurowa dan haka wanda yake mai san ko ba zai ce ba daga inda gashi ya fara daga nan zai a daga nan zai fara sannan sai ya kai kiyar shi sannan kuma sai ya dawo da hannu gaba daya na'am kamar kaka
abu da shahi ne sai da kuma shi da wajen ba da bashi
na'am
da Allah ce mu ne muna mazaje guda biyu daga cikin babu namiji biyu namiji daya ne samu da mace biyu
to
shin yana nan idan ita mace daya inda ta tabbatar da shaidar wani ta tabbatar da abin da ke yi ba abu kaduwa ga ta biyu wannan shin zai ta isa
wai dangane da shaida da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani musamman akan abin da ya shafi lamari na bashi cewa idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faqtuhu in har kun yi mu'amala ta bashi sakankaninku zuwa lokaci wanda yake abin ambato lokaci kayyadadde ubangiji ta'ala ya ce ku rubuta wannan bashi kai as ka rubuta shi ya rubuta ko kuma ku zo ku hado a rubuta takarda ni wani dan wani mai lakabi wani na dauki bashi a gun wani ga gulgudan bashi kuma rana kaza na dauka kuma mun yi alkawari da shi lokaci kaza zan biya to haka za a rubuta ka sanya hannu ya sanya hannu dan kar a samu wata ja'isha shi ne ubangiji ta'ala yace faktubu ku rubuta to har aka kai kan fadar sa ubangiji ta'ala yace wastashhidu shahidaini min rijalikum wannan lamari na bashi in har kun yi wannan mu'amala an rubuta ubangiji ta'ala yace ku nemi shaidawa ta shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku ku mu'minai a samu mutum biyu mazaje ku shaida musu ni wani na dauki bashi abun wani kuma ga lokaci kaza in ma takaddar za a yi kofi kinta kai ka rike ni in rike su shaidun kowa a bashi guda jinin ubangiji ta'ala sai ce fa in lam yakuna rajulaini in har shaidun ba su zamanto ba mazaje ne ba a samu ba maza guda biyu fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ubangiji ta'ala yace a samu namiji guda da mace biyu daga cikin wanda kuka yarda kuka amince musu na shaidu hikima ta ubangiji ta'ala da yace mace biyu shine yace an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra dan kada ɗaya ta manta in ɗaya ta manta kenan ɗayar sai ta tunatar da ita to shine dan uwa yake cewa in har an yarda da mace daya an amince za ta iya tsayawa matsayin biyu ba ta tsayawa ko mace dari ce a matsayin namiji ɗaya take ko sun kai dubu shedar mace dubu a matsayin shedar namiji ɗaya take an gane ko wannan aya tana ƙara tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu ya bambanta mu namiji da mace ba ɗaya ba suke an gane ko ba ɗaya ba suke don haka namiji ya fi cikar hankali ya fi cikar tunani ya fi cikar komai don haka Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa shaida ta mace biyu daidai da shaida ta namiji ɗaya take don haka dole ne sai an samu mace biyu mace ɗaya ba ta wadatarwa haka kuma ba a kan abin da ya shafi lamarin bashi a komai in dai shaida ne mace biyu ake samu biyu a matsayin namiji ɗaya suke na'am
menene halin mutumin da yake ta'ammuli da aljanni akan taimaka mashi sabon salamura yana miri ya ce ba musulman aljanni yake aiki da su
to wai misali mutumin da yake mu'amala da aljannu wai cewa kuma su aljannun musulmai ne taimaka masa suke akan lamuransa ba aljannu bane shaidanu ne yake mu'amala da su kuma maganar cewa taimaka masa suke akan lamuransa lalle ba mamaki shaidani ne ya taimaka ma bawa akan wani lamari da ya sa gaba amma ka tabbata shaidani baya ba bawa haɗin kai ya kawo masa taimako da agaji akan wani lamari da ya sa gaba da cimma gurinsa sai ya gitta masa wani sharadi sharadin da in ya aikata ya kafirta ya bar musulunci don haka galibi mai mu'amala da shaidanu zaka ga sun gitta masa wani sharadi in ma su ce masa daga cikin salloli biyar kar ya sake yayi sallah kaza duk ran da ya sake yayi za su masa kashe da barazana akan hallakar da shi ko raba hanya da shi ko su gitta masa wani sharadi na cewa duk lokaci kaza sai ya musu yanka har ma dabbar da zai yanka musu sai sun kayyade masa su nuna masa cewa ya yanka musu farar kaza ko ya yanka musu bakar kaza ko kaza wake wake ko kaza abubuwa dai waɗanda in mutun ya aikata ya bar musulunci to dan haka galibi shaidanu ne mutane suke mu'amala da su lalle maganar cewa wato musulman aljannu ne suna taimaka masa ina kai ina mu'amala da aljanni wanda kai baka ganin shi mutumin da kai baka ganin shi shi yana ganin ka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu mutumin da kasancewar jinsin halittar ka da nashi ma ba ɗaya bane ba to dan haka kasancewar su shaidanu wannan galibi shaidanu lalle akwai lokacin da zaka ga suna abutar mutum su shiga amma mutumin ba shi bane ne su kuma kasancewar irin wannan da suke mu'amala da shi galibi nau'i ne wanda yake na cutarwa kamar yanda akwai wani abokina wanda dan shi yaron shi wani shaidani ko wani aljani ya zo ya abuce shi illa kun za ya shi yake raka shi yaro ne garin in zai dawo hallo sai ya rako shi kuma yake nuna musu wani abubuwa na mamaki wanda yana daga cikin wannan kin yaron in aka zuba abinci akwai lokacin da abincin gidan gaba ɗaya shi kadai yake cinyewa shi kadai da shi da wannan aljanin nashi to da kyan ana masa ruqiya ana masa addu'a Allah ya yi masa wannan bala'i ya raba shi da shi kuma kamar yadda wani yake bani labarin wani ne da aljanin ya abuce shi ya kulla abuta da shi shi kuma matsalar duk wanda suka yi gardama da shi to wannan aljani sai ya halaka shi in dai kuka yi gardama da mutum to duka irin waɗannan abubuwa ne lalle ba mutum bane yake nema shaidanin ne suke shiga mutum saboda wani bala'i da musiba amma haka na mutum ya ce wai ya nemi aljannu wai ya ringa mu'amala da su ya ringa hure su suna masa wasu aikace galibi waɗannan shaidanu ne shaidanu ne, kuma ba sa ba bawa hadin kai su ringa masa hidima sai sun gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata ya bar musulunci. Kamar yadda wasu masu rukiya suke fada, suke cewa wai ai su yau sun ci gaba, ko har yanzu in an kamaran lafiya sai kun karanta masa alqur'ani. Wani ne fa yake gaya ma wani abokin rukiya shi, yake cewa mu mun samu aljannu waɗanda mun hore su, in aljani ya shiga jikin wani in aka kawo su yake turawa da karfin su ya su fitar da shi. To kamar yadda wani dan uwa yana ma wata baiwar Allah rukiya, sai shaidanin wai yake magana yace to ai shi turo shi akai, kuma da za a turo shi sai da aka masa yanka, dan haka ba zai fita ba sai an masa yanka. Shi ko ya tabbata duk wanda ya ma wani ba Allah ba yanka ya bar musulunci ya kafirta, domin yanka ibada ne, ba a ma kowa yanka in banda Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kuma haka ya faɗa, fasalli li rabbika wanhar. Haka kuma hadisi sahihi, la ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allah ya la'anci duk wanda ya ma wannan Allah yanka. Shaydani yace wai shi da za a turo shi yanka aka masa, don haka ba zai fita ba sai an masa yanka. Kaga sharadi ne yake so ya gitta musu, sharadin da din sun bi shi to sun bar musulunci. To galibi kusan haka ne. Allah ya kare mu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na wajibcin shiga musulunci kacokan gaba daya. Mutum ya shiga musulunci ya watsar da duk abin da ya wanaici musulunci na karantarwa, duk wata karantarwa wadda ba ta musulunci ba to kai hannun riga da ita. Shiga musulunci gaba daya shine karka bambanta wani abu, ka dau wani bangare wani bangare ka watsar ka ce a kai bai gamsar da kai ba. Dukkan abin da yazo na karantarwar musulunci ka karba da hannu biyu, ka yarda da shi, ka amince masa. Abinda zaka iya aikatawa ka aikata bakin gwargwadon ikonka. Kenan dukkan abin da ya shafi bangaren aqida da ibada da mu'amala da dabi'u da halaye, dukkan abin da yazo a cikin musulunci to wannan wajibi ne mutum ya karbe shi gaba daya. Abinda zaka iya aikatawa bakin gwargwadon iko ka aikata. Abinda baka iyawa to kuma ka nemi taimako da Ubangiji subhanahu wataala. Kuma duk abin da ya saba ma karantarwar musulunci to ka watsar da shi. Wanda bayani ya gabata ayyara take tabbatar mana da haka shine fadar Allah subhanahu wataala da ke cikin suratul baqara, ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku mu'minai ku shiga cikin musulunci gaba dayansa. As-silm anan bi ma'anar Islam, ku shiga cikin musulunci kafatan ay jami'an, gaba dayansa kenan komai na musulunci ku karba da hannu biyu. Sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan, kar ku bi hanyoyin shaytani. Shine abin da yake kawata ma bawa na san zuciya. Sai ya ce innahu lakum aduwwun mubin, domin shaytani gare ku ko ƴaƴan adam makiyi ne wanda yake mai bayyanar da kiyayya a fili, baya koyewa. Kaga anan shine malam yace babu wujubid dukhuli fil islami kullihi, babe ne wanda ke bayani game da wajibcin shiga musulunci gaba dayansa. Dalili kenan, ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fil islami kaffa. Sai ya ce wa tarki masiwahu, da watsar da duk abin da ya wanaici musulunci, duk abin da yake ba karantarwar musulunci to wajibi ne mu watsar da shi. Domin Allah ya faɗa a cikin ayar ne yace wala tattabi'u khutuwatish shaytan, kar ku bi hanyoyin shaytani. Kenan duk abin da yake hanyoyin shaytani, wannan dole ne a matsayin mu na mu'minai mu yi hannun riga da shi. Sai yace innahu lakum aduwwun mubin. To dan haka mutun ya karbi wani bangare daga cikin karantarwa ta musulunci shari'o'in sa wani bangare mutun ya watsar ya ki yarda ya ki amincewa da shi to abin da ya karban ba zai amfane shi ba matsayin sa kuma kafiri in ka ware abu dai tak daga cikin karantarwa musulunci kace kai baka yarda da shi ba to abin da ka yarda da shi in ya kai dubu ba zai amfane ka ba kuma babban kablasar ya hau kan mutum kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul nisa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhizu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adhaban muhina ubangiji ta'ala yake cewa lalle wadanda suke kafircewa ubangijinsu suke kafirce ma manzanninsa wai yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suna nihin su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa su yi imani da wasu daga cikin manzannin wasu manzannin kuma su kafirce musu shine yace wai yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi suna fada cewa mun yi imani da manzo wane da wane da wane da wane duk mun yi imani da su mun yarda da su a matsayin manzanni ne na Allah wa nakfuru bi ba'dhi wasu manzannin kuma mun kafirce musu ba mu yarda da su ba kamar yadda yahudawa sun kafirce ma annabi Isa alaihi salam kuma sun kafirce ma cikamakin manzanni fiyayyen halitta manzanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda kuma su ƴan mushan sun yarda da annabi Isa a matsayin manzo ne na Allah da sauran manzanni amma ƙarshen manzanni cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sun kafirce masa ba su yarda da shi a matsayin manzo dan haka ubangiji ta'ala yace wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din sai yace wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila suna nihin wato su riki wata hanya ta daban wato tsakanin kenan imani da manzanni wani bangare su yarda da su wani bangare kuma su kafirce ubangiji ta'ala sai yace ulaika humul kafiruna haqqan masu haka ubangiji ta'ala yace su ne kafirai na hakika sai yace wa a'tadna lil kafirina azaban muhina wadanda suka kafirce mana ubangiji ta'ala yace mun tanada musu azaba ma'abuciyar wulakanci a makomarsu lahira dan haka wannan aya tana tabbatar duk wanda ya yarda da wani abu daga cikin karantarwar musulunci wani abu ya nuna cewa bai yarda da shi ba bai amince masa ba to wannan sunansa kafiri abinda ya yarda da shi ba zai amfane shi a gobe kiyama mun tsaya a ƙarshen ayar da malam yazo da ita fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratu Ali Imran يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون شيني مالا يزود فدر عبد الله دان عباس الله إكارا مسيدا قمد تفسير إتوانا آية Ubangiji ta'ala ya ce yawma tabiyaddu wujuhun yinin alkiyama yini ne wanda wasu fuskoki suke yin fari kal ga haske ga kyalli su ne wannan fuskokin mu'minai sai ya ce wataswaddu wujuhun wasu fuskokin a wannan yini Ubangiji ta'ala ya ce sukan yi baki kirin ga bakar fuska kuma ga dagwalon ido bakar fuska da gudun ido wanda wannan sifa ce ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala da wannan sifa za su tashi a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace zaka ga waɗanda suka yanki ƙarya suka danganta ma ubangijinsu fuskokin su sun yi baki kirin kuma sannan launin idan su shine dagwalo shine kenan blue wanda ya karkata bula ne wanda yake ya karkata zuwa toka-toka haka idanun duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji haka za su tashi a ranar kiyama kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratu Taha, wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa. Kangararri Ubangiji Ta'ala yace ranar kiyama za mu tada su, wato idanunsu sun yi bulu, shine zurq. Zurq jami'i ne na azraq. To dan haka alamar mu'minai waɗanda suka yi da'a ga Ubangijinsu, suka yi da'a ga manzansa, suka tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har mutuwa ta cin musu, to a ranar kiyama su ne za su tashi da farar fuska. Allah ya sanya mu daga cikinsu. Shine yace yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun, yini ne wanda wasu fuskoki suke yin fariƙal, wasu fuskoki kuma su yi baƙiƙirin. Sai yace fa amman ladhi naswaddat wujuhuhum, sani dai waɗanda fuskokinsu suke yin baki a wannan yini. Ubangiji Ta'ala ya kan faɗa a kafartum ba'da imanikum, sababin abin da ya janyo muku wannan bakar fuska shine kafirta da kuka yi bayan imaninku da kuka yi da Ubangijinku. Saboda daman imani wanda yake rububiyya, wannan abu ne wanda Allah ya kimsa ma kowane bawa, wannan fitra ce. Shine sai a ce da su fa zuqul azaba bima kuntum takfurun, a yau ku dandana azaba a sababin abinda kuka kasance kuna kafirce ma Ubangijinku. Sai yace wa amman ladhina biyaddat wujuhuhum, sani dai waɗanda fuskokinsu suke yin fari a wannan yini, fa fi rahmatillahi, suna cikin jinkan Allah subhanahu wataala, ita ce aljanna. Hum fiha khaliduna, Ubangiji Ta'ala yace su a aljanna masu dawwama ne har abadan abada, ba a fitar da su. Kamar yadda Allah ya faɗa, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhraji. To shine Ibn Abbas yace tabyaddu wujuhu ahli sunna wal itilaf, yace ai yini ne wanda fuskokin ma'abuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yin fariqal wal itilab, waɗanda suke masu haduwar wato kai, wanda zukatansu sun haɗu da juna, suna kaunar juna, su ne ahlus sunna wal jamaa, kenan su ne fuskokinsu za su yi fariqal a wannan yini. Sai yace wa taswaddu wujuhu ahli bid'i wal ikhtilaf, shine yace fuskokin ƴan bid'a masu sabani a cikin addini, yace fuskokinsu za su yi baki irin a wannan yini. To dan haka wannan aya tana tabbatar da cewa duk mutumin da ke da'awar shi musulmi ne, baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, to har yanzu bai shiga ba musulunci gadangadan kamar yadda ake bukata. In har kai musulmi ne cikakke kamar yadda Allah ya umarni a shiga cikin musulunci gaba daya, to dole sai kai ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kana so ka tashi da wannan alama a ranar kiyama. An gane ku? Dan haka kasancewar shi dan bid'a koda ya zo da wannan alama, to a ƙarshe za a kore shi daga jinkan Allah subhanahu wataala. Wannan tauki da Allah ya tana dama manzon sa a filin alkiyama, dan bid'a ba zai sha ba. Daga ya tunkaro mala'ikun Allah sai su datse tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana halumma ilayya, halumma ilayya, ku zo gare ni, ku zo gare ni, yana cewa jama'a ta ne, jama'a ta ne. A lokacin nan mala'ikun Allah sai su datse tsakanin shi da su, sai su ce masa baka san ba abinda suka canza bayanka, ai sun canza karantarwarka. Kamar yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ziyarci makabarta ta Baqi'a. Manzon Allah sai yake faɗa ga sahabbai, yake cewa, yace wallahi na yi gurin ina ma a ce na ga ƴan uwana, ina ma a ce na ga ƴan uwana. Sahabban da suke tare da shi suka ce, ya rasulullahi alasna ashabak, shin yanzu mu ba sahabbanka bane, mu ba sahabbanka bane? A ashayi wadittu, yake cewa wallahi na yi gurin ina ma a ce na ga ƴan uwana. Haka manzon Allah ya ce, shine yace wadittu anni law ra'aytu ikhwani, ina ma a ce na ga ƴan uwana. Sai suka ce alasna ikhwanak, suka ce ya manzan Allah shi yanzu mu ba ƴan uwanka bane, sai ya ce bal antum ashabi, ku san da cewa ku sahabbaina ne, matsayinku ya wuce ƴan uwantaka, kuna da wata martaba ta musamman wanda ba kowa bai samu. Manzan Allah sai ya ce ƴan uwana su ne waɗanda za su zo bayan haka har izuwa kiyama, su ne waɗanda za su zo. Ya suka ce to ya manzan Allah, ta yaya za ka gane mutanen da a yanzu babu su wanda nan gaba ne za su zo, ta yaya za ka gane su? Manzan Allah sai yake cewa ku bani labari, mutum ne yake da doki mai arwalla, a Hausayin aka ce doki mai arwalla, mai farin goshi da farin hannuwa da farin kafafuwa. Manzan Allah ya ce ku bani labari, mutumin da yake da doki mai arwalla, idan aka saka wannan doki nashi a cikin garken bakaken dawakai Lut, shin ba zai iya gane dokin shi ba ya bambanta? Suka ce kwarai ya manzan Allah, da maza ko zai iya gane dokinsa? Manzan Allah sai ya ce to inna ummati ya atuna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu, lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu farin goshi da farin kafa game da guragu na alwala. Dan haka wannan alama ce wadda wato mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke bambanta da sauran mu'mini a ranar kiyama. Ko kai mu'mini ne a ranar kiyama, in dai baka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba za ka tashi da wannan alama, domin wannan khususiya ce ta wannan al'umma. To har ya kai bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yace akwai babban tauki da Allah zai tanada mun a filin kiyama, wanda jama'a ta za su zo. Manzon Allah yace zan rigaye su zuwa wannan tauki in ringa jiran su, lokacin da suka gabato sai in ringa cewa ku zo ku zo ku zo gare ni. Yace sai in ga wasu jama'a mala'iku suna kure su, sai in ce a ai mabiyana ne jama'a ta ce, sai su ce ai baka san ba abinda suka farar da shi bayan ka, sun canza karantarwarka. Don haka a taƙaice, duk mutumin da baya biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, to don haka bai shiga musulunci ba kamar yadda aka bukata. Don haka kenan alamar su waɗanda suka kauce ma wannan tafarki madaidaici. An gane ko? Ko da kaucewar da suka yi ba ta fitar da su daga cikin musulunci, to a ranar kiyama za su tashi da bakar fuska, Allah ya kare mu. Dan haka shine yace yini ne wanda wato fuskokin ahlus sunna wal itilab, idan aka ce al itilab shine wato haduwar zukata da so da kauna, wanda daman su ahlus sunna duk inda suke tsintsiya ce madaurin ki daya, zaka same su sun zamanto tsintsiya madaurin ki daya, masu kaunar juna, masu tausayin juna, masu taimaka ma juna. Sai yace wata suwaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal ikhtilaf, huskokin yan bid'a da sabawa da juna yace za su yi bakikirin, saboda daman sunna ita ce take hada kan jama'a, al-qur'ani da sunna sune suke hada kan jama'a, amma duk abinda ya saba ma al-qur'ani da sunna sai dai ya raba kan jama'a. Da Allah ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku, kada ku rarraba. Dan haka hablullahi shine alqur'ani, abinda ke bayyana da alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar nan za a katse duk wata jayayya da duk wani rabuwar kai, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, hukuncin Allah ku shine alqur'ani da sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mun karanta kenan hadisan da malam ya zo da su, mun karanta lafazin kenan, insha Allah za mu tashi hadisin Abdullahi ibn Amr. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa, wato riwaya ce ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il hadwan na'li bin na'li. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ne wato zai zo ga al'ummata, wato abinda ya zo ga banu Isra'il. Manzon Allah ya ce hazwan na'ali bin na'ali, wato yadda dabranta ta takalmi da takalmi take kasancewa daya, babu wani bambanci. Kalima ta umma anan, wato ana nihi dukkan waɗanda suke mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke ummatul ijaba da wadda take ummatul da'awa. To duk abin da ya zo ga banu Isra'il zai zo ga wannan al'umma. Idan aka ce banu Isra'il su ne dai jikokin annabi Yaqub alaihi salam, mabiyan annabi Musa, wanda Isra'il suna ne na annabi Yaqub, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna a cikin suratu Ali Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura. Haka kuma a cikin suratu Maryam Ubangiji ta'ala ya koma ambaton annabi Yaqub da wannan suna. To dan haka su ne ake ce musu banu Isra'il kenan, ƴaƴan Yaqub alaihi salam da jikokinsa su ne mabiyan annabi Musa alaihi salam. Ubangiji ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'tiyanna ala ummati, lalle ne tabbas manzon Allah yace zai zo ga al'ummata, ma ata ala bani Isra'il, duk abin da ya zo ga banu Isra'il jikokin Yaqub manzon Allah yace sai ya zo ga al'ummata, hazwan na'ali bin na'ali, manzon Allah yace irin dabranta takalmi wato dawaransa. Lafazin hazwan na'ali bin na'ali yana daukan ma'ana biyu, imma wajen tafiya, wajen tafiya yadda kafar dama ta aji akan kasa haka kafar hagun ita ma take, ko kuma ma'ana ta biyu wajen kera takalmi, domin masu kera takalma in za su yanka gaba daya ake hadawa, ba a bukatar wani ya saba da wani, ba a taba yin takalmi kafa ɗaya lamba goma ɗaya ai lamba tara, yadda aka yi wannan goma ita ma wannan goma za a yi, in ka hada su babu wani bambanci. Kenan wannan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana bayani ne yadda za a samu a cikin wannan al'umma waɗanda za su ringa kamanta kansu da banu Isra'il, yanda ka san takalmi babu bambanci, duk abin da suka yi to sai an samu a cikin wannan al'umma wanda ke kamanta kanshi, yana bin su sau da gaba. A bangaren duk wani abu da yake nasu shi ne anan manzon Allah sai yake cewa hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Manzon Allah yace in har a cikin su an samu wanda yaje ya sadu da mahaifiyarsa a bayyana a gaban jama'a, manzon Allah yace wallahi tabbas a cikin al'ummata akwai wanda zai iya aikatawa. In har a cikin su akwai wanda a fili a gaban jama'a ya sadu da mahaifiyarsa, to a cikin wannan al'umma akwai wanda zai iya aikatawa. To a yau ka tsaya ka koma rayuwarmu ka ga yanda mutane suke koyi da su waɗannan Yahudawa sau da ƙafa, kai hatta da lafazin zance yare so kake, wani yanda Turawa suke yare suke wannan kin siyaran su na Turanci, kai ma so kake a cewa yaren kawai kamar Bature ne, wanda in aka sa wani labule sai a yi tsammanin cewa Bature ne, yanda zai ringa karya harshe yana rulen yar da sauransu sau da kafa kawai, banda shigar da duk wani abu, kawai mutum wai shi wai so yake wai a ce masa wai Bature ne, komin shi wai shi wai Bature ne a tsare yake, wanda kwaikwayon wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala haramun ne, wanda kasancewar shi ka'ida duk wanda kake kwaikwayon shi ko baka faɗa ba bi lisanil maqal, to da harshenka na hali kana faɗar cewa yafi ka wayewa yafi ka ci gaba, duk wanda zaka ringa kwaikwayon shi kenan a takaice, ko da baka faɗa ba to da harshenka na hali kamar kana faɗa ne yafi ka ci gaba yafi ka wayewa. shi ko babu wani wayayye sama da musulmi. Musulmi shine wayayye, shine wanda ya san inda aka sa gaba, domin wayewa gaba ɗayanta a ƙarƙashin musulunci take. Wanda ya fahimci musulunci shine wayayye. Duk wanda ya jahilci karantarwar musulunci, ko a ina ko a wani birni yake rayuwa a wannan duniya, sunan shi ba ƙauye, sunan shi ba gidaje. Wanda ya fahimci musulunci kamar yadda a Hausa ake faɗa dan tsabar ƙauyenci, ko a ƙarƙashin kargo da shabara yake rayuwa, to wannan shine wayayye. Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nahl, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji Ta'ala yace duk wanda ya aikata aiki nagari, namiji ko mace, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Ubangijinsa, Ubangiji Ta'ala yace mun yi alkawali falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, lalle ne za mu rayar da shi rayuwa wadda take daddada a nan duniya. Rayuwa daddada shine wayewa a cikin addini. Sai yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, amma kuma sulahira Allah yace mun yi alkawarin za mu sakauta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa na ayyuka a rayuwarsu ta duniya. Malamai suka ce wannan gaba tana tabbatar da wayewa a gargashin musulunci take. Duk wanda ya fahimci musulunci shine wayayye, wanda ya jahilci musulunci shine ba kauye, shine ba gidaje. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ne in a ce a cikin su an samu wanda yaje ya sadu da mahaifiyarsa a bayyane a fili a gaban jama'a. Manzo Allah yace la kana fi ummati man yasna uzali, lalle ne a cikin al'umma ta manzon Allah yace za a samu wanda zai iya aikata haka. Kenan kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsawatar da mu game da kamanta kanmu da Yahudawa da ƴan Musha, cewa hadari ne wanda yake babba akan musulmi, wanda ta kowace fuska Allah ya haramta mana mu yi kamantacciya da su. Ka koma, akwai littafi wanda ake kiran shi Jilbabul Mar'a al-Muslima, Jilbabul Mar'a al-Muslima na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa, wanda anan ya koro dalilai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa. Farko ya tattara hadisai bangaren abin da ya shafi akida, bangaren ibada, sallah, azumi da sauransu, aka zo bangaren mu'amala, hadisan da suke haramta ma mu'minai kamanta kansu da Yahudawa da ƴan Musha. To dan haka shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tsawatar da mu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kamanta kansa da wasu jama'a manzon Allah yace to yana tare da su, ma'ana asahunsu zai tashi a ranar kiyama. Tunda shi ka kamanta kanka da su, wannan yana nuna so ne da kauna, tunda kana da'awar cewa sun fi ka ci gaba, sun fi ka wayewa, kenan wannan kuma zai haifar maka san su da kaunar su. Wannan shi ko so da kaunar duk wanda ya kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala haramu ne, domin hakan jibintan lamarin su ne. Duk wanda ya jibinci lamarin su to yana tare da su, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. To shine anan manzo Allah sai yake faɗa, sai yake cewa wa inna bani Isra'ila, manzo Allah yace lalle su banu Isra'il, tafarraqat ala sinataini wa sab'ina milla, manzo Allah yace lalle su banu Isra'il, manzo Allah yace sun karkasu kashi 72. An gane ko sun karkasa addini, sun kasu kusan kashi 72. Yace wata, an gane ko kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin wannan suratul An'am, shine yake cewa innal ladzina ya wato shine anan sai yace wa inna bani Isra'ila, wato lalle su banu Isra'il, tafarraqat ala sinataini wa sab'ina milla, wato sun kasu kashi 72 sai yace wa taftari ummati ala 73 milla yace wannan al'umma tawa manzon Allah yace za ta kasu kashi 73 kuma kowa yana da'awar cewa shi musulmi ne sai yace kulluhum fi nar manzon Allah yace gaba ɗayan su ɗan mutane illa millatun wahida yace sai dai milla ɗaya kenan jama'a ɗaya tak ko kace wato tafarki ɗaya tak manzon Allah yace su kadai ne za su dace da gidan aljanna wannan 73 ba kowanne bane ba kafirai a'a wasu sun kafirce sun yi hannun riga da musulunci amma kuma alhaji suna danganta kansu da musulunci wasu kuma kasancewar wato karantarwar ta musulunci ce basu karɓe ta ba gaba ɗaya kenan sun kauce ma wannan tafarki madaidaici akwai wanda kenan bid'ar ta su ta kafirtar da su akwai waɗanda kuma bata kafirtar da su ba amma wannan shine sababin abin da zai kai su wuta kamar yadda annabi manzon Allah ya ce gaba ɗaya su yace ɗan wuta ne illa millatun wahida sai milla ɗaya tak hanya ɗaya tak manzon Allah ya ce su kadai ne ɗan aljanna qalu sahabbai suka ce man hiya ya rasulullahi suka ce ya manzon Allah man hiya wace milla ce wadda za ta tsira a gobe kiyama su wane ne kenan waɗanda za su shiga aljanna manzon Allah sai ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau wanda suka tabbata akan abin da ni da sahabbaina muke a yau manzon Allah ya ce su ne za su samu tsira anan sai mu yi tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa akan me suka rayu akan me suka bar duniya kan alqur'ani da sunna kan alqur'ani da sunna dan haka duk wanda ya tabbata akan alqur'ani da sunna shine ya kama hanyar tsira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana maganin bata shine alqur'ani da sunna ruko da alqur'ani da sunna duk wanda ya ruko da alqur'ani da sunna to tabbas yayi ruko da igiya wadda take mafi kwari mafi amincewa wadda bata katsewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu manzon Allah yace matukar wato za ku yi ruko da su manzon Allah yace to har abada yace ba za ku bace ba manzon Allah yace waɗannan al'amura biyu shine littafin Allah da sunnata littafin Allah da sunnata duk wanda ya ruko da su manzon Allah yace har abada ba zai bace ba to dan haka wannan hadisi malam yazo da shi domin ya tabbatar mana cewa kenan ba yanda za a yi bawa ya shiga musulunci gaba ɗayan sa sai yayi ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya rungumi karantarwar musulunci gaba ɗaya duk wani abu wanda ya saba ma karantarwa ta musulunci sai ya watsar da shi duk abin da ya saba ma karantarwar musulunci to ya zama wajibi ka watsar da shi dan haka kenan anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya ƙara tabbatar mana kenan tafarkin tsira shine bin alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙwarai ruko da alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙwarai kenan wannan shine abin da zai tsiratar da bawa a gobe kiyama a takaice wannan hadisi ne sahihi sai dai akwai gabar da bata inganta ba shine kenan na cewa hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u zalik wannan gaba kenan Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa wato ya raunana ta cewa bata inganta ba amma shaida ce anan manzon Allah yake badawa kuma labari ne yake badawa cewa lalle ne a cikin al'ummar nan kenan za a samu waɗanda za su ringa koyi da Yahudawa da ƴan musha kamar yadda a wani hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake bada labarin cewa wato al'ummar su za su ringa kwaikwayon wato waɗanda ke gabanin su na al'ummu. A hadisi manzon Allah yace hatta law anna ahadahu dakala juhra babbin lakana fi ummati man yasna'u dhalika, inda a ce a cikin al'um a cikin su akwai wanda ke kokarin kutsawa cikin ramin damu, manzon Allah yace a cikin al'umma ta sai an samu wanda zai yi wanda ramin damu lunguna gare shi. To in har a ce dayan su ya shiga, to a cikin wannan al'umma wani sai ya yi bayan shi sai ya kutsa. To a ƙarshe manzon Allah sai suka sahabbai sai suka ce ya Rasulullahi wai al-yahuda wan-nasara kana nihin yahudawa da yan mushan, manzon Allah yace faman yace in ba su ba wa nake nihi, su nake nihi, su ne za ku ringa kwaikwayon su kuna bin su sau da kafa. To dan haka a takaice baya halatta ga mumini wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama ya ringa kwaikwayon waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, kenan dole mutun ya watsar da komai ya rungumi dukkan abin da yazo na karantarwa wadda take ta musulunci. Shine malam sai yake cewa wali ya ta'ammalil mu'min allazi yarju liqa Allahi kalam as-sadiqil masduq fi hadha al-maqami khususan qawluhu ma ana alayhi wa ashabi. Malam yake cewa mumini wanda ke kaunar haduwarsa da Ubangiji aljanna ta zamanto makomarsa ya lura da zancen mai gaskiya abun gaskatawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi da yake mana wannan bayani. Malam yace khususan qaulahu, yace musamman ma fadar shi a cikin hadisin da aka tambaye shi aka ce ya Rasulullahi to wace hanya ce za suwane ne za su tsira a gobe kiyamar. Manzon Allah yace ma ana alaihi wa ashabi, abinda nake kai da sahabbaina wannan milla manzon Allah yace ita kadai ce za ta tsira a ranar kiyama. Kenan shine malam yace mai hankali mai kaunar haduwa da Ubangijinsa ya lura da abinda manzon Allah yake faɗa a wannan hadisi musamman wannan gaba, shine yace khususan qaulahu, musamman yace fadarsa da yace ma ana alaihi wa ashabi, abinda ni da sahabbaina muke kai. Kenan mi manzon Allah da sahabbansa suke kai shine alqur'ani da sunna. Kenan ba yanda za a yi ka zamanto musulmi gangariya cikakken musulmi sai ka rike alqur'ani da sunna. Malam yace ya laha min mau'iza, malam yace kai can so da kauna game da wannan galgadi da manzon Allah ya mana, yace lawa faqat min alqulubi hayatan, in a ce wannan galgadi yayi dace da zukata waɗanda suke rayayyu, zuciya wadda take rayayya wadda a shirye take ta karbi karantarwa ta alqur'ani da sunna, saboda duk zuciyar da ta kasance a raye take tana jiran karbar alqur'ani da sunna, to kasancewar duk wani lamari wanda aka farar da shi a cikin addini abubuwan da ke raba kan jama'a to zai nisance su yayin riko da hanyar tsira shine alqur'ani da sunna. Kenan kaga anan wannan na jan hankalinmu cewa mu bada lokacinmu mu bada iya himmarmu akan neman sanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu a kai suka bar duniya a kai na aqida da ibada da mu'amala da dukkan dabi'u da halaye. Mumini ya zamanto rayuwarsa kawai ya ringa famar yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu akan abinda ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi wato al-akhlaq wa sulukiyat, abin da ya shafi dabi'u da halaye, saboda wannan ita ce daya-dayar hanya ta samun tsira a gobe kiyama. Dan haka duk waɗanda suka yi riko da wannan hanya ake kiran su al-firqatun najiya, jama'a waɗanda suke masu samun tsira a gobe kiyama, Allah ya sanya mu a cikin su. Shine malam yace ya laha min mau'iza, yace kai can so da kauna, ya matukar so da kauna game da wannan gargadi, shine yace lawa faqat min al-qulubi wato hayatan, in a ce wannan gargadi wato ya hadu da zukata, zukata waɗanda suke rayayyu, kenan zukatan da suke kokarin ko kuma mu ce suke shirye game da karbar gaskiya, wanda imaninsu imani ne ingantacce, wanda a duk lokacin da aka zo musu da karantarwa ta Alkur'ani da Sunna to a shirye suke game da karba. Duk abin da suke ya saba ma musulunci ko shekara 100 ko shekara 2000 suka yi suna yi, to ran da suka fahimci cewa kuskure ne ga yanda daidai lamarin yake, to za su dawo kan layi. Dan haka kenan dole mumini ya zamanto a kullun yana kokarin, yana da kwadayin kokarin sanin gaskiya da yin aiki da ita, kuma da kokarin kiran mutane zuwa gare shi, zuwa ga ita wannan gaskiya. Kenan ba maganar mutun ya zamanto ta kalidanci na makahon doki kawai sai yanda aka yi da kai, abinda kawai ka samu cewa wani da wannan wasu suna yi kawai cewa mu ai abinda muka samu muka tashi uwaye da kakanni da su malam wani da su malam wani ai mu ba za mu bar shi ba, kuma ya saba ma gaskiyar ba za mu bar shi ba. Kaga wannan kamar yanda wani yake da awar cewa wai koda Allah zai kaddara a yau yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo yace musu maulidi ba kai yace wallahi ba za su bazi ba, ba za su daina ba. Wanda ina kyautata zaton mafi yawan ƴan uwa sun ga bidiyon wannan da bakin shi yake faɗa fa a cikin taron jama'a ce ai wai ka kaddara cewa wai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo yace musu bakkyau yace wallahi ba za su fasa ba, wai ai domin soyayya ce. To shine to kaga duk me da awar haka ko ai makomar shi ita ce wutar jahannama, kace manzon Allah ya ce maka abu bakkyau kai kuma kace wai a ko ya ce maka bakkyau kai ba za ka daina ba. Allah ko yayi kashedi da barazana game da wutar jahannama ga duk wanda yake saba ma manzon sa, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Shine anan da malam ya fada sai yake cewa ina ma a ce yace wannan wato wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wannan galgadi da yayi a ce ya dace ma zukata waɗanda suke rayaye, kenan zukatan da suke shirye game da karbar gaskiya. Al-Imam Tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi da ya gabata, a takaice dai hadisi ne ingantacce, sai yake faɗa cewa ya dada rawaitowa daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kuma ya inganta hadisin shi Al-Imam Tirmidhi yace lakin laysa fihi zikrun nar, sai dai a cikin ita wannan riwaya babu ambaton wuta na cewa kulluhum finnar, sai yace wa huwa fi hadisi Muawiya, wannan ambaton wuta yana cikin hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda. Hadisin yana cikin Musnad na Al-Imam Ahmad da As-Sunan na Al-Imam Abi Dawud, sai yace wa fihi a cikin hadisin da shi Al-Imam Tirmidhi ya rawaito ya inganta shi, manzo Allah yake cewa wa innahu sayakhruju min ummati aqwam, lalle da sannu manzo Allah yace nan gaba wasu jama'a daga cikin al'ummata za su kullo za su fito, manzo Allah yace tajara bihim tilkal ahwa, wannan son zuciya manzo Allah yace zai ringa gudana tare da su, duk inda son zuciya yayi suna nan tare da shi. Shine yace tajara bihim tilkal ahwa, ko kuma tajara bihim tilkal ahwa, wadannan soyayyen zukata manzo Allah yace za ta ringa gudana tare da su. Me yake nihi gudana? Ma'ana za ta ringa shiga jikinsu ko ina son zuciya sai ya ratsa a jikinsu. Manzo Allah yace kama ya tajara al-kalabu bi sahibihi, kamar yadda cuta ko mu ce rashin lafiya ta cizan karan hauka take ratsawa a jikin duk wanda ya ciza. Idan aka ce al-kalam bi fatihil lam shine wata rashin lafiya, wani wata guba ce wanda karan hauka wanda ake kiran shi karan zangai, idan kare ya hauka ce to wata rashin lafiya ce a jikin shi. Duk wanda ya ciza to kai tsaye wannan dahi zai ratsa jikin mutun ya bijijiyoyin shi ko ina sai ya ratsa a jikin shi, wanda karshe mutun yakan mutu. shine kenan aka samu allura wanda in kare ya ciji mutum, koda ba a tabbata ba yana da wannan cuta ake gaugawa a yi masa wannan allura, da izinin Allah zai za ta kare shi game da wannan dahi da zai saka masa. Wannan kuma allurar kudinta ya wuce hankali. Akwai lokacin da ake bayanin allurar fa a cikin shekarun da suka wuce ta cizon kare akalla ta kai wajen jikka 70, kuma ba a cika samunta ba, wani lokaci sai ma an tura sana ake samunta. To kaga irin waɗannan abubuwa ne wanda lalle ya fi ƙarfin talaka, wanda kuma ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyi, ya zamanto abu ne wanda yake kuma da sanin da muka yi karnuka ɗin sun yawaita, musamman mota ta meri take bin duk karnuka ana jefa musu nama da fazon suna ce suna mutuwa, ana rage su a cikin jama'a saboda yawaitar su ba alkhairi ba ne ba. To wannan kare duk wanda yake in dai karan hauka ne, in dai ya ciji mutum, shine ake kira a larabci alkalbul aqur. Alkalbul aqur a Hausa ka kiraye shi karan zangai ko ka kiraye shi karan hauka. To cutar da take tare da shi, dahin da yake tare da shi, shine ake kira alkalab. Shine manzon Allah ya ce kama ya tajara alkalabu bi sahibihi, yadda cuta ta karan hauka wato take gudana a cikin jikin wanda ya ciza kenan ko ina sai ta shiga. La yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu, manzon Allah ya ce wannan cuta ba ta barin wata jijiya ko wata gaba ta wanda ya ciza illa dakhalahu, face wannan guba sai ta shiga. To haka su waɗannan jama'a da za su zo nan gaba, manzon Allah ya ce san zuciya zai ringa gudana tare da su, koman su sai kaga abu na san zuciya. Kowane bangare in a koma ba maganar karantarwa ta addini, sai ka samu abu na san zuciya, abin da ya shafi dukkan al'amuran su, bangaren abin da ya shafi aqida, ibada, mu'amala, dabi'u da halaye, manzo Allah ya ce sai ka samu dukkan al'amuran su, sai ka samu san zuciya. Wanda shi kuma san zuciya abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani ya tsawatar kar mutum ya bi son zuciyarsa, kamar yadda yake faɗa a ra'aita manitta kaza ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, ba ni labarin mutumin da ya mai da son zuciya cewa shi ne Allahnsa, kawai abinda zuciyarsa ta raya masa shi yake bi sau da kafa. Ubangiji ta'ala ya ce afa anta takunu alaihi wakila, yanzu kai za ka iya zame masa mawakilci mutumin da ya mai da son zuciya shi ne ibadarsa. To haka san zuciya yakan sabbaba ma bawa wato Allah ya yi rufi akan zuciyar shi, kuma ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa afara aita manitta kaza ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa, sai ce faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru. Ubangiji ta'ala ya ce ba ni labari game da wanda ya mai da son zuciyarsa cewa shi ne Allahnsa, ma'ana son zuciya shi yake ba shi umarni da hani, sai ya ce fa adallahu Allahu ala ilmi, Ubangiji ta'ala ya batar da shi ala ilmi, an gane ko, akan wani ilimi, ma'ana bayan an tabbatar masa ga inda gaskiya take, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, Ubangiji ta'ala sai ya rufi akan jinsa da zuciyarsa, kuma ya sanya wani kwakwanya akan idanunsa baya ganin gaskiya, sai ya ce duk wanda Allah ya shiryar da shi faman ya hadihi, wannan wane ne ya isa ya shiryar da shi bayan batarwar da Allah ya masa, duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce afala tadhakkarun, yanzu ba za ku galgadu ba, wato ku kaurace ma san zuciya, ku bi abin da aka shar'anta muku na dokoki. To dan haka san zuciya shine sababin abin da yake janyo ma bawa wulakanci da kaskanci a rayuwarsa ta duniya, haka a makomarsa lahira. Shine magabata suke cewa shi dan bid'a duk shigar da yi, duk abin da yi, wallahi suka ce alamar kaskanci tana tare da shi ba ta gushewa, duk adan da zai yi da duk abin da zai yi, wannan kaskanci yana nan tare da shi baya gushewa. Saboda ita izza daman ta waɗanda da kurjini na waɗanda suka bi Allah ne suka bi manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. to shine annabin zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa wa innahu sayakhruju min ummati aqwam, lalle wasu jama'a daga cikin al'umma ta nan gaba manzon Allah yace za su fito, ma'ana za su bayyana. Ta tajara bihim tilkal ahwa, waɗannan soye-soyen zukata manzon Allah yace za ta ringa gudana tare da su, ma'ana komai su zaka samu san zuciya a cikin sa. Sai yace kama ya tajara al-kalabu bi sahibihi, yi kamar yadda cuta ta cizan karan hauka take gudana wato da ma'abucinta, ma'ana wanda shi karen ya ciza kenan, yadda ita wannan cuta ko ina sai ta shiga jikin shi idan ya cize shi. La yabqa minhu irqun, manzo Allah yace babu wata jijiya tashi da za ta rage shi wanda karen ya ciza, wala mafsal, ko wata gaba daga cikin gabbai, illa da kana hufaci wannan guba sai ta shiga ciki. Idan haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa lalle musulmi dole sai ya kaurace ma san zuciyarsa idan yana so ya dabbaka musulunci kamar yadda Allah ya umarce shi. Kenan duk wani abu na san zuciya, abin da ya saba ma karantarwa musulunci, dole sai kai nesa da shi. Malam yace wa taqaddama qawluhu, wato fadar sa ya gabata na cewa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa mubtagin fil islami sunnatul jahiliya, da mutumin da yake neman sunna ta jahiliya ta maguzanci a cikin musulunci, ma'ana abubuwan da musulunci ya sanya kafa ya shure, mutun ya ringa famar dawowa da shi. Kaga wanda yake famar dawowa da duk wani abu wanda yake ba karantarwa musulunci, to shi ma wannan bai shiga ba musulunci kamar yadda ya dace. Kenan duk abin da yake na jahiliya, abun da ya saba ma musulunci, dole musulmi ya yi hannun riga da shi idan yana so kenan ya zamanto musulmi ne wanda yake cikakke. Dan muka zo karshen baban nan, ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.